الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da yardar Allah ga shi mun sake haduwa da ku a yau 11 ga watan Ramadan shekara 1443 bayan hijira, 12 kenan ga watan hudu shekara 2022 kidayar miladiya, a nan masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawa Kalewa a Bauchi, inda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katare da karantawa daidai da fahimta daidai da kuma yin aiki da daidai. Yau za mu fara karatun suratul Baqara insha Allah. Jiya mun fara karatun ta, muka yi bayani akan muqaddimarta, amma ba mu kammala muqaddiman nan ba. Don haka yau za mu kammala abin da ya rage na muqaddimar, sannan har mu fara karanta wani abu daga cikin ta. Allah ranma ta kwamu ji mana.
A'udhu minash shaytanir rajim.
Na'am.
Bismillahirrahmanirrahim.
To kafin ka fara, bayan bismillahir rahmanir rahim, wannan sura da zamu karanta tana da waɗansu keɓantattun falaloli waɗanda waɗansu surorin ba ita ba ba sa da su. Kaɗan daga cikinsu shi ne hadisan da kuka ji mun karanta jiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake nuna wannan sura ita ce jagora ta dukkan surorin Alkur'ani, ita da makwabciyarta suratu Ali Imran a ranar kiyama. Su za su jagoranci dukkan Alkur'ani zuwa gaban Allah madaukakin sarki, suna neman ceton mai karanta su. Sannan wannan sura kamar yadda kuka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa yawan karanta wannan sura yana magance shedanun cikin gida. Wannan yana da matukar muhimmanci mu kula da shi saboda tsaron gidajenmu da iyalanmu daga sharri na shedanu. Hakika gidan da ake karanta suratul Baqara a ciki, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yadkhuluhu shaytan, shaytan baya shiga cikin wannan gidan. Ba wai a karanta sau ɗaya ranan shiga sai a rufe Qur'anin a daure sai a ci gaba da sharholiya, a'a, a rika yawan karanta suratul Baqara, ko kai ko matanka ko ƴaƴanka ko almajirai a cikin gidan, ko kuma a rinka sa na sauti ya rinka tashi ko dare ko rana. Wannan yana daga cikin abin da ke koran shedanu, idan ma suna nan ba za su samu sakat ba, sai ya sa su watsi su bar muku gida. Yana daga cikin falalolin wannan sura na khasa'is waɗanda waɗansu surorin ba sa da shi, shine wannan surar ita ce surar da tafi kowace sura tsayi a cikin Alkur'ani, ita ce take da aya 286. Sannan wannan sura ita take da ayar da tafi kowace tsayi a cikin Alkur'ani, ita ce ayatul dayn. Idan ba ku manta ba, mun karanta wannan aya, mun yi tafsirin ta a nan masallacin, don haka ba za mu kai can ba. Iya idan muka biya bashin abin da ya rage mana, sai mu koma kuma daga inda muka tsaya in Allah ya so. Sannan idan ba ku manta ba, ita ma da muka karanta ta, mun yi kokarin ciro fa'ida guda 50 a ciki kamar yadda muka yi wa suratul Fatiha. Sannan wannan sura ita ce aka saukar da ita a farko a Madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma a cikin ta ne akwai aya ta ƙarshe a Alkur'ani gaba daya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma katabat wa hum la yuzlamun. Sannan a cikin wannan sura ne akwai ayar da tafi kowace aya girma da daraja a cikin Alkur'ani, ita ce ayatul kursi. Idan ba ku manta ba, wannan aya ita ce farkon tafsirin mu a wannan masallacin, kuma har yanzu bana tsammani mun karanta wani wurin da nake ji ya kai wannan tafsiri na wannan wato aya, zama bakan dabiya a cikin duk karatun da muka yi a nan. Ku nemi ayatul kursi din nan. Sannan kuma wannan sura din wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana a cikin hadisi cewa a cikin ta ne akwai ismullahi al'azam, akwai ismullahi al'azam kamar yadda ya zo a cikin hadisi, ita ce cikin ayar wato abin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Sannan kuma ita ce muka je a hadisi cewa la tastati'u hal batala, ita ce surar da ba ta iya wato sihiri baya iya gamo da ita, duk inda sihiri yake, duk inda take to sihiri baya shiga wurin. Da yardar Allah, indai kana karanta ta sihiri ba zai iya komai a jikinka ba, gidan da ake karantawa sihiri ba zai iya tasiri a gidan ba. Sannan kuma dukkan wani aiki da aka hada shi da albarkar suratul baqara, wannan aikin sihiri baya iya masa tasiri. Idan ba kuma ta ba kowace sura, idan za mu shiga mukan yi bayani akan wato a jumlace menene summarin sura, me take kunshe da shi na daga sakonni, saboda ba mu shauki kuma saboda za mu na da work plan in mun shiga mai da mai za mu taba. To amma saboda yawan wannan sura ba za mu iya mu yi mata gaba ɗaya ba, in mun ce za mu yi wannan to kwana nawa za a yi. Abinda ya sa na ce muku haka shine Ibn al-Arabi Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa na Ahkamul Qur'an yace sami'tu ba'da ba'da ashyaqi yaqulu fiha alf amr wa alf nahy wa alf hukm wa alf khabar. To sai zamu yi muka wannan, yace a cikin wannan sura akwai umarni guda dubu, akwai hadi guda dubu, akwai hukunci guda dubu, akwai labari guda dubu. To na muku samarin guda dubu dubu hudu, kwana nawa za mu yi? Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa la nastati'u ihsa'a muhtawayatiha bi husban, yace ba za mu iya kirgo in ce daya biyu uku kamar da ake wata sura in ta kirgowa har in ce suran ta kumshi, a yace ba yafi karfin haka. Shi yasa a cikin tafsirul manar Muhammad Rashid Rida kawai sai ce bari mata ka'idoji, yace surar tana kunshe da ka'idoji, shi ma bai ta yi na fahimta ba za a iya taturowa a karanta ka'idojin ba. To amma idan ka hada a dunkule surar, kusan dukkan abin da ya shafi saƙon musulunci akwai a ciki. Saƙon musulunci na ɓangaren aƙida, alaƙa tsakanin mutum da Ubangiji, allazina yu'minuna bil ghaib wa ilahukum ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Kaga daga farko har zuwa ƙarshen surar duk magana akan Ubangiji da saƙon tauhidi yana ciki. Sannan kuma bayani akan shari'o'i da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ibada, shine aiki na gaba wanda ke tsakanin bawa da Ubangijinsa. Wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaga wannan ibadat ne. Sannan a cikinta zaka ji wa atimul hajja wal umrata lillah, kaga wannan ibadat ne. Kutiba alaykumus siyam, kaga duk arkanul islam sun fito a ciki, ga tauhidi, ga sallah, ga zakka, ga azumi, ga haji, kaga ibadat duk sun shiga ciki. Haka kuma abin da ya shafi akhlaq, tabi'u, tabi'u na kyauta, tabi'u na karimci. Wa yas'alunaka madha yunfiquna qulil 'afw, tabi'u na tausayi da jin kai. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, dukkan abin da ya shafi akhlaq wannan sura ta kunshi ummahatin. Haka kuma ta kunshi ummahat na shari'o'i, ahkam kenan. wanda ake ce wato abin da yake da alaka da dokoki da hukunce hukunce hukuncin wanda ya kisa kutiba alaikumul qisas hukuncin wasiya in taraka khairan alwasiya hukunce hukuncen aure wala tankihul mushrikati hatta yu'min haka wannan duka kai ka ce duka hukunce hukunce na musulunci duka tara a ciki shi yasa malamai suka ce suratul baqara summary ne na alqur'ani wajen dukkan abin da qur'ani ya kunsa shi yasa ta zo a farko bayan fatiha fatiha kuma summary suratul baqara ne ita kuma suratul baqara gaba ɗaya summary ta yana tsakiyarta laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون kai ka ce dukkan samarin abin da ke cikin wannan sura wanda muka faɗa akwai a cikin nan maganar aqida tsakaninka da ubangiji walakinnal birra man amana billah rukunan imanin gaba daya har zuwa ƙarshen su an faɗa wa atal mala ala hubbihi kaga ka kawo maganar hukunce hukuncen zakka da cire dukiya wa aqama salata wa atal zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu magana akan mu'amala kowani abu da ka sani yana kunshi a cikin wannan aya sai Allah ya ce duk waɗanda suka cika wannan ulaiikal ladina sadaku wannan sune suka yi gaskiya akan imanin su wa ulaiika humul muttaqun kuma sune masu takawa al muttaqun kuma sune yan aljanna kaga kusan an gama har an je aljanna to abinda zamu iya tsintowa kadan shine tunda ba zai yiwu mu yi tarhisin ta gaba ɗaya yadda muke wa wata sura ba sai dai mu faɗi kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen da za mu koya waɗanda muke bukata musamman daga cikin hukunce-hukunce na fiqhu da kuma mawdu'i daban-daban na hukunce-hukunce waɗanda wannan sura ta kunsa Muhammad Rashid Riza ya kidayo guda 20 na farko bayani akan ya ɗauko tun daga abin da ya shafi wato rayuwar musulmi da rayuwar imani yadda musulmi ya kamata ya rayu da yadda zai kula da harkar bauta da Allah ya dora masa wannan shine farkon surar abinda ta dauka alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun kamar yadda yake ne surar ta kunshi magana akan kusan kowa da shi ta bude magana akan mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya sai kashi na biyu shine waɗanda suke kafirci kafirci na gaskiya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sai kuma waɗanda ba sa kafirci kuma ba sa musulunci ba sa kafirci a bayyane kuma ba sa musulunci a koye kaga ba sa nan ba sa can shi yasa yace mudabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa sune munafikai wa minan nati man yaqulu amanna billah wabil yawmil akhir wama hum bimu'minin sun ce sun yi imani amma ba mu'minan bane to su kafirai ne a wurin ku su ba kafirai bane a wurin Allah kuma su ba musulmi bane to su me sai sai ce la ilaha illa wa la ilaha illa kaga kafirai zalla ga ajin su musulmi zalla ga ajin su sai aka samu wasu kuma a aji a tsakiya su ba wannan ba su ba wannan ba sune munafikai to duk wannan sura ta yi bayani akan rabaradan dan adam da yadda dan adam yake dangane da imani da Allah da wanda yake yana yin Allah tsantsa da wanda yake baya yi gaba daya da kuma wanda yake buga tare ya buga sha daya sannan kuma sai wato hukunce hukunce wanda nake cewa Muhammad Rashid Riza yayi kokarin cirowa bayani akan hukunce hukuncen sallah wannan sura za ta iya koya maka a cikin ayar wa yuqimuna as-salah da ayoyi irin su hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. hukunci na biyu shine hukuncen sihiri. wannan sura ta karantar da mu sihiri da hukuncin sihiri da kafircin masu sihiri a cikin ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru saboda ne yu'allimuna an-nasa sihr. hukunci na uku shine hukuncen kisan kai na ganganci da yadda ake yi ga wanda ya kisa. ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha. sannan wannan sura ta karantar da mu hukuncen wasiya. idan mutum ya ga zai mutu yayi wasiya cewa idan ya mutu abu kaza da abu kaza na dukiyarsa a bawa wane, abu kaza da abu kaza na dukiyarsa ayi abu kaza da shi. kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. sannan kuma sai bayani irin yadda ba ayi ba a ko ina a cikin alqur'ani dangane da hukuncen azumi da muke ciki. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن آيوي نبي سيكون كنشده كنشه كنشده باب إذن سؤالين القرآن أكم بيان كنشه كنشان أدم. أبو نشدة شيني بياني أكم كوربشن دكين دوكيا باتاري دا حكي با دا هندما دا بابا كيري سواء أغمنتيني ko a kamfani ne ko a sana'a ne taka ko ta wani ko tsakanin kai da wani ko tsakanin kai da hukuma ko tsakanin kai da wasu taron jama'a. duk dai Allah ya tara wannan cikin wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun. sannan ta yi magana akan tsarin musulunci akan sanya abu komi bisa lokaci da tsarin komi yana da lokacin da za a fara da lokacin da za a gama. bayani akan ganin wata yas'alunaka 'anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj da kuma yadda musulunci yake sa wa komi lokaci na adadi da Allah ya ce ga ka'idar ila'i sai sanya masa lokaci lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhur. sannan dangane da idda ta matan da aka saka wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. sanan wadanda mazajen su suka mutu shi ma tayi bayani wal ladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. kaga wannan tsari ne da sanya lokaci akan abu duk abinda musulunci yace ga yanda za a yi sai fadi kuma ga lokacin da za a yi kuma ga adadin zamaninta. hukunci na takwas shine hukuncen yaki da lokacin da ake zama cikin state of emergency da lokacin da zai zama tsakanin ƙasa da ƙasa ko gari da gari ana rashin zaman lafiya da har zai iya sa a yi yaki. har idan an zubar da jinin ku kurama, har idan an hana ku sakat kuma ku kai hari, har idan wato an tsokane ku kuma ku tsokana. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا da kuma kaidoji akan yaki. in ana yi kar a taba kaza kar a taba kaza kar a kashe mace kar a kashe yara kanana kar a kona dukiya kar a halaka dukiya wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. kar ku zama yan ta'adda Allah baya son yan ta'adda. wannan yana da yawa a cikin suratul baqara. ayoyi ne masu yawa tun daga aya ta 190 har zuwa 194 tun daga waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum har zuwa ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum. ya saki maimaita irin haka daga aya ta 216 zuwa ta 218 kutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. زوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير حتى كما يساك ميميتاوا تندق آية تتريبيو دا أربعين دا هؤو حرزوا آية تتريبيو دا حمسين دا بيو وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم حرزوا عند الله يبياني أكن ياتي دزامو دوكي إذنا دا غريشي نتاكانن النبي داود دا شيء دا متى ننسى دا لوكشن دا يكشي جالوت وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة حرزوا فهزموهم بإذن الله sannan kuma na takwas shine bayani akan ciyar da dukiya da yadda dukiya Allah bai sanya ta don ta zama ta mutum daya ko ta zama ta jari hujja wani bangare na jama'a a cikin kasa suna morata sauran kuma sun zama yan kallo ba yadda Allah ya tsara yadda za a kashe dukiya a kasa kowa ya samu sai dai kowa ya samu manya-manyan bukatu kowa ya fi karfin sa amma wajen wadata kuma wannan yana da wadata wannan yana da kadan amma a wajen bukatu na dole kowa ya samu shi yasa Allah ya tsara wannan wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin da inda Allah madaukakin sarki ya jera tun daga aya ta 261 zuwa aya ta 274 duk waɗannan ayoyi akan tsarin ciyarwa ne tun daga masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim har zuwa alladina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kaga wannan duka bayanai ne masu tsayi akan yaya za a ciyar kuma wato a taya ya za a ciyar din da kuma falalar ciyarwa da lada da aka tara da daraja da aka tara ta daukaka ga duk wanda yayi aiki na ciyarwa a musulunci hukunce na goma shine hukuncen aikin hajji da umra cikin wa atimul hajja wal umrata lillah ayoyi ne tun daga wannan wurin har zuwa wato abin nan har zuwa aya ta 100 tun daga aya ta 196 har zuwa aya ta 203 duk bayani ne akan tsare-tsaren aikin haji har zuwa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa kaga duk wadannan hukunce ne na aikin haji da kuma umra da yadda idan aikin hajjin ya gagara me ya kamata a yi idan an samu dama an je ina da ina za a je har wuraren da za a je wadhkurullaha ay har zuwa wuraren da za a je abun nan fa idza afattum min arafat fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram kaga wuraren da ake zuwa aikin haji duta ambata a cikin waɗannan ayoyi sannan kuma ta yi bayani dangane da ciyarwa nan da aka faɗa suwa ya cancanta a ciyar da su ta yanda mutum ba zai almubazzaranci ba kuma ba zai zama ya cire dukiyar amma bai ba wanda ya cancanta ba Allah faɗi waɗanda za a ba su yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin fa lilwalidaini wa al-aqrabina wa al-yatama wa al-masakin wa ibn as-sabil kaga duk waɗannan Allah ya jera iya waɗanda za a ba su wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim sannan kuma da inda Allah yake lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa hukunci na 12 shine hukuncen giya da caca da haramcin su da yadda wannan sura ta bayyana cewa karka dauka ta haramta giya don ta ce giya ba amfani ne a giya akwai amfanin ta amma cutar da take ciki ne tafi yawa wannan sai zama ka'ida cewa duk abin da kaga Allah ya haramta bai ce wai ba amfani ba a akwai amfanin amma cutar cikin ne tafi yawa shi yasa Allah ya haramta idan kuma amfanin yafi yawa sai a halatta ba a ce maka duk abin da aka halatta ba cuta a ciki ba ai a cikin yaki wa huwa kurhun lakum ai akwai cuta a ciki tuqatilunahum aw yuslimun fayaqtuluna ويقتلون هذا iya kace ka amma duk da ka Allah ya ce ayi to kaga a cikin abin da Allah ya ce ayi akwai cutarwa amma amfanin yafi yawa a cikin abin da Allah ya ce a bari akwai amfani amma cutar tafi yawa shi yasa yace yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas sai fara da laifin saboda laifin yafi yawa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ai laifin da ke ciki yafi amfanin da ke ciki don haka ku bari sannan ya magana kuma akan caca duk ya hada su a wuri guda saboda kusan tafiyar su guda ne galibin ɗan caca ɗan giya ne galibin ɗan giya ɗan caca ne in mutum zai bari kawai ya bari gaba daya in ka fara daya zai kai ka daya fa'ida ta gaba shine inda zamu ji inda Allah ya magana akan wato tsarin yadda ake mu'amalantar marayu da yadda ake riƙon marayu da yadda ake kula da su da kuma falalar kula da su tun daga ayar wayas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih sannan ayar ta yi magana akan aure suwa ne ba za a aura ba suwa ne kuma ku mata ba za ku iya aura ba wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum sannan surar ta yi magana akan hukunce hukunce na wato jinin haila na mata da jinin cuta da duk abin da yake iya sa wato mace ta zama ta samu canji dangane da tsare-tsarenta na ibada saboda wannan hukuncin cikin wayas alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurun sannan ta yi magana akan hukunce hukunce na mu'amalar aure nisaa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum kowa ya hada tanan ne sannan ta yi magana akan wato hukuncen hukuncen rantsuwa wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum da kuma la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim sannan ta yi magana akan ila'i shine rantsuwa da mutum zai yi domin kauracewa matarsa to Allah ya kawo wannan ka'ida da wato ta zama ta canja daga yadda da ake yi a lokacin jahiliya wato kenan sura ta yi magana dangane da ƴancin mata a bangarori da dama wanda musulunci ya bawa mata yayin da basu ma san menene sunansa ƴanci ba an yi zamanin da idan mutum ya auri mace kamar ya saye akuya ne yadda ka san zaka yi da akuyarka haka zaka yi da matar da ka saya da matar da ka aura shi yasa a wancan zamanin na jahiliya larabawa ma fa kenan to bakakken fata kuma lokacin ya ake yi Allah kawai shi ya sani a inda ba don musulunci ba wallahi duk duniya a cikin duhun kai ake kafin zuwan musulunci duk duniya kasashen turawa lokacin wasu ma ba sa nan daga baya da suka ga kuma auren musulunci ne suka koyi akwai wani abu shi ƴanci dan adam yana da wata daraja ta musamman dan adam yana da ubangiji bai zo a cikin kara zube bai da tsarin da zai rayu ba duk wannan daga baya ne kuma da suka zo faran ma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirina to tsarin abin da ya shafi ila'i na kar mutum ya ce wa mace ya kaurace mata kuma ya barta har sai ta zauna ta kai iya shekaru ita ba sai ta auri wani ba shi kuma bai auri shi kuma bai mata mu'amalar aure ba sai dai auro wata ita kuma tana gani kuma bata yi sata auri wani ba da igiyar aurensa sai Allah ya yanke wannan kar a saki wa mata haka in dai aka wuce iya ka'ida to ko dai mutum yayi taki ko kuma mutum ya dawo ga matarsa in ba haka ba bai isa ba lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaq in mutum yayi niyan saki fa inna Allaha sami'un 'alim to Allah mai ji ne kuma Allah masani ne sannan Allah ya yi magana akan hukunce-hukuncen zamantakewar aure da za ta iya kaiwa ga har a rabu da yadda tsarin bayan an rabu hukunce-hukuncen idda hukunce-hukuncen neman aure hukunce-hukuncen shayarwa, hukunce-hukuncen ɗaukar nauyin mace a lokacin da take idda, duk wanda yana cikin ayoyi tun daga ta 228 zuwa 237 har zuwa kuma ta 241. Tun daga wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Zaka ita tafiya har zuwa wa in tallaqtumuhunna na karshe. Kaga waɗannan dukkan su magana ne akan aure, har kuma ka shiga cikin maganar shayarwa, wal walidatu yurdi'na auladahun, har zuwa maganar iddar wadda mijinta ya mutu, walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, har zuwa wajen yanda ake ɗauran aure da kuma yanda ake neman auren, da kuma yadda ake maganar biyan sadaki na wadda aka yanke mata da wadda ba a yanke mata ba. Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum lahunna fariida fa nisfu ma farabtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatu an-nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Wannan duka Allah ya ta magana har zuwa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Duk wadannan in ka hada su, wato Allah madaukakin sarki ya manganu ne akan wato haƙoƙi na auratayya da haƙoƙi na miji da haƙoƙi na mata da haƙoƙi na yaron da za a haifa da kuma yanayin zamantakewan kowa da kowa a cikin family. Kenan dai dukkan abin da ya shafi tsarin family system. Wannan surar tana daga cikin surorin da suka fi kowace sura karantarwa, tun daga kan yanda za a yi auren da haƙƙin matar na bada sadaki, shin sadakin an yanke ko ba a yanke ba, shin bayan ta zo ka biya ta ko baka biya ta ba, idan ba a yanke ba nawa za ka biya ta, duk wannan ya yi magana. Sannan idan ka zo kuka rabu, menene haƙoƙinta da suka rage, idan kuna tare menene haƙoƙinta, idan kuka rabu da ita ya za ka yi wajen sake ɗaurin aure. Salata abduluhun na an yanki na azwajahun idza taradu bainahum bil ma'ruf, wajen yin sabon aure ga macen da aka sake ta. Duk dai abin da ya shafi kunce-kuncen aure kusan wannan sura tana kunshe da su. Sai kuma wannan sura ta yi magana akan wato economic system, bayan ta yi magana akan family law, ta yi magana akan wato ka'idoji na harkar hada-hadar kuɗi da harkar hada-hada na tsarin bankuna da ake ce banking and finance, da aiki na hada-hadar abin da ya shafi tattalin arziki, musamman kuma ayoyin da tun daga aya ta 275 har zuwa ta 280 maganganu akan riba, da maganganu akan yadda riba take illa wajen rugurguza tattalin arziki. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mal. Da inda mu'amala take idan an bada bashi cewa kar a karba tare da kudin ruwa, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma batiya min ar-riba, ko a banki ko daga individual ko cooperative society, in aka baka bashi to idan ka zo biya kar ka kara da kokobo, sai dai a bada mutum iya kudin da aka bashi iya kudin da zai biya. Kuma Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya sani ku ba ku sani ba, kar ku wa Allah wayo ayi wani abu a ce sunansa administrative charges, alhali ƙarya ne, interest ne aka sa, amma sai a sa masa wani suna daban. Duk wannan Allah ya ce ya sani, ko da ku ba ku sani ba, in za ku kwatanta sanin ku da na Allah. Zaka waɗannan suna nan a cikin wato yadda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar wato da kuma yadda tsarin bashi yake. Idan an bada bashi a sauƙaƙa wa mutum idan bai da halin biya, a ɗaga masa ƙafa, kar a ce idan ya ci gaba da zama bai biya ba kuma ana daɗa ƙara kuɗin saboda bai biya ba. Wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara. Hukunci na 20 wanda shine na ƙarshe cikin abinda ya kawo shine magana akan hukunce-hukuncen tsarin bashi da kuma yadda ya kamata a kiyaye dukiyar mai dukiya idan ya bada bashi, wato a sa loan security ta hanyar a rubuta, ya zama akwai documentary evidence akan bashi, sannan kuma ya zama wannan abin da aka rubuta din ga tsarin yanda za a rubuta shi. Wannan ita ce ayar da ta fi kowace tsayi a cikin Alkur'ani saboda muhimmancin kuɗi, saboda yadda Allah maɗaukin sarki ya nuna yadda ɗan adam zuciyarsa take akan dukiya, wato hibbunal mali hubban jamma, shi yasa Allah ya sanya ka'idoji ya ɗaure wato tsarin yadda mutum zai kashe kuɗi, saboda idan aka bar mutane to wani in ya samu kuɗin wani to fa shikenan ya samu ganima, to shi yasa Allah ya tsara tsarin yadda za a zama akwai security ɗin kuɗin mutum idan ya bayar da bashi, akwai kuma tsarin da kai kuma ya za ka yi ka biya ba tare da wani ya cutar ba ko wani an cutar da shi. Cikin ayar ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu waliyaktub bainakum katibun bil adl, har zuwa ƙarshen ayar da ayar da ta zo gaba ta yadda za a iya sa security din kuɗi ta hanyar bada jinjina, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Wannan kaɗan kenan daga cikin abin da zamu ji a cikin wannan sura in Allah ya so, na hukunce-hukunce da za mu ƙaru da su. Muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana albarka da albarkar wannan sura ta suratul baqara, kuma ya sa mu karanta ta daidai, mu kuma fahimce ta, mu kuma yi aiki da ita. Allah rama yanzu kana iya ɗan sake karatu, ka fara mu ji. Na'am.
ألف لام ميم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله ما أكتشف سر كبايم بسم الله. يче ألف. ثنا يче لام. ثنا يче ميم. منين ما نان ألف دلام دميم. أنتامو واتو ما هنگا غدا بيو. Ta malamai dangane da alif lam mim, malamai dukansu suka ce wannan su ake ce musu al-huruful muqatta'a fi fawatihi suwar al-mu'ayyana, wato harufa ne yankakku a wajen buɗe waɗansu surori na musamman. Shin waɗannan harufa suna da fassara ko ba sa da fassara? Suna da ma'ana ko ba sa da ma'ana? Ana iya kokarin tawilin su a gano wani abu na sirrin su ko ba a yi? Galibin malamai cikin magabata da sahabbai, abinda aka ruwaito daga Abubakar da Umar da Uthman da Ali, Allah ya kare yarda a gare su, da Abdullahi dan Mas'ud, da mafi yawa daga cikin malamai na tafsiri na da da na yanzu, shine waɗannan ayoyi ana ce musu sirrullahi ta'ala fil qur'an, sirrin Allah ne a cikin alqur'ani, kuma kar ku banka sirrin Allah ko kun gwada ba za ku iya ba. Suka ce minal mutashabihi ladin farata Allah ta'ala bi ilmihi, shine yana daga cikin abin da Allah yace minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab sami wa ukharu mutashabihat, wannan sune mutashabihat. Wannan mutashabihat din la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san hakikanin me yake nufi sai Allah. Suka ce abinda yasa Allah ya kawo irin waɗannan harufa shine saboda nuna wa mutane buwaya ta Alkur'ani, da cewa Alkur'ani ya fi karfin tunanin su, ya fi karfin kwakwalen su, ya fi karfin zukatan su. Su karanta abinda za su karanta su gane ne wanda ya shafi aiki, nan an yi musu bayani gaba daya innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl, amma abinda bai shafi aikin su ba, bai shafi ilimin su ba, wa ma utitum min al ilmi illa qalila, nan ba ilimin ku bane ko kun bincika ba za ku iya sani ba, saboda kowa ya gane cewa wannan alqur'ani ilimin Allah ne, lakini lahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Allah ce shi Allah ya shaida, mala'ikunsa sun shaida cewa wannan alqur'ani shi ya saukar da shi da ilimin sa. An gane ko? Allah madaukakin sarki yace fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimun. Allah yace idan ka kalubalance su ba su iya amsawa ba, to ka ce musu ku sani cewa Allah ya saukar da Alkur'ani ne da ilimin sa, kuma lalle Allah shine wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi. Don haka ko za ku musulunta, idan kun musulunta sai ku san da cewa akwai abin da fayyafi karfin ku ba za ku iya ganewa ba. Wannan ita ce fassarar daiwa daga cikin malamai. Shi yasa zaka ga an ce alif lam mim sai a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Allah shi ya san ma'anar wannan, saboda akwai abin da Allah ya ga daman ku sani za ku sani, amma abin da Allah bai ga daman ku sani ba duk binciken ku ba za ku iya sani ba. Suka ce wannan yana daga ciki. Waɗansu kuma suka ce a'a, ina duk cikin Alkur'ani ba inda Allah ya ce mu bari kar mu bincika, ba wani abu na sirri. Don Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah ya ce yayi iskanin ayoyinsa, ya tsara ayoyinsa sun cika ta kowane ɓangare, sannan kuma sai Allah ya yi bayanin su dalla dalla. Kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Hal alif lam mim mimma nuzila ilayhim, na'am mimma nuzila ilayhim, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Sannan suka ce dukkan abin da yake cikin Alkur'ani namu ne, Allah ya saukar mana. Sai Allah ya ce mana afala yatadabbaruna al-Qur'an, shin ba za ku yi ninkaya ba wajen tuntuntuni a cikin Alkur'ani ko kwa gano wani abu? Ku yi kokari, in ka kasa sai ka ce al-ilmu indallah, amma in zaka iya ka kokari ka binciko. Suka ce zamu binciko mu gano. To waɗannan da suka ce zamu binciko suka yi kokarin su. Waɗan suka ce alif, ai waɗan suka ce waɗannan al-huruful muqatta'a, ma'anar su a cikin Al-Qur'ani sunayen Allah ne, amma sai suka zama kamar wato symbol ne na abbreviations akan sunayen Allah. Don haka da su Allah yake budewa, tunda Al-Qur'anin nasa ne, sai rinka farawa da sunansa. Suka ce wannan alif lam mim din nan da kaji, alif ma'anar Allahu ne, lam ramzi ne na al-latifu, mim ramzi ne na al-majidu, Allahu al-latiful majid. Shine alif lam mim. Waɗansu kuma suka ce a'a, ba sunayen Allah bane, sunayen Al-Qur'ani ne ko sunayen surori. Suka istidlali da hadisin Abu Huraira da yake cikin Sahih Bukhari da Muslim, inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi salati subhi min yawmil jumu'ati alif lam mim as-sajda wa hal ata 'ala al-insan. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar asubahin ranakun juma'a yana karanta alif lam mim na suratul sajda. Sai yace da yace yaqra'u alif lam mim as-sajda, ashe alif lam mim sunan suran ne. Don haka asma'us suwar ne haka, kowace sura ma alif lam mim na kaza, alif lam ra ta kaza, ha mim ta kaza. Kun fahimta ko? Sai suka ce sunaye ne na surar ko kuma sunaye na Al-Qur'ani. Waɗansu kuma suka ce a'a, wato suna zuwa ne akan su caccanza ga abu mai muhimmanci da Allah yake so ya nuna gwargwadon surar menene saƙon da yake cikinta, sai Allah sai ya fara da su. Suka ce misali a nan alif lam mim, alif ɗin nan yana matsayin Allahu ne, shi ya saukar da Al-Qur'ani. Ya saukar da Al-Qur'ani ta hanyar Jibrilu, don haka lamun ɗin nan da ka gani ramzi ne na Jibril, wanda shi ya zo da Al-Qur'anin daga wurin Allahu. Shi kuma ya zo da shi wawa wa Muhammad, mimun ɗin nan shine mim na alif lam mim. An fahimta? Suka ce wannan yana daidai da wa innahu latanzilu rabbil alamin alif kenan, nazala bihi ruhul amin, kaga Jibril ke lam kenan, mim kuma ala qalbika litakuna minal munzirin. To waɗansu kuma suka faɗi waɗansu abubuwan, amma zancen da yafi kowanne sauki a gare ka shine ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika. Allah shine mafi sanin ma'anar wannan. Suka ce to me yasa Allah yayi haka? Zai kawo abin da bai da fassara. Aka ce akwai hikima. Hikimar ita ce domin Allah a cikin Al-Qur'ani ya kalubalanci duniya cewa ya saukar da abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam. Duk yadda ɗan adam ya kai gabajinta a ƙwaƙwalwarsa ba zai iya kawo kamar Al-Qur'ani ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki don ya nuna musu a zamanin da fasaha ta ƙwaƙwalwa da fasahar harshe take ja take tashi a duniya, sai Allah ya ce ai babban abin da Balarabe ke takama da shi shine fasaha ta harshensa. Sai Allah ya nuna to ai harshe kuma ana magana ne da harufa. Harufa su ne suke haɗuwa su yi kalma, kalma ta yi jumla, jumla ta yi passage, passage ta yi duk abin da za ka rubuta a duniya. Sai Allah ya fara daga farkon daga tushen, sai ya fara kawo harufan ya ce in kun isa ga harufan da daga su ne suke haɗuwa ku furta kalman da kuke ƙalubalantar duniya a kan fasahar ku ta zance, to ga wata fasahar ta zo ana ƙalubalantar ku tun daga tushe, tun daga harufan da kuke magana da su in kun isa ku zo da daidai da irin wannan Al-Qur'ani. Ana fahimta ko? Az-Zamakhshari Allah ya masa rahama a cikin tafsirin Al-Kashaf yayi wani abun mamaki, abun ban kai dangane da yadda Allah maɗaukakin sarki ke buɗe surori irin wannan. Da farko dai mu sani irin waɗannan surori da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su a cikin Al-Qur'ani akwai waɗanda suke da harafi ɗaya, akwai waɗanda suke da biyu, akwai masu uku, akwai masu huɗu, akwai biyar. Nun da Kaf da Sad masu harufa ɗaya, Hamim da Yasin da Tasin da Taha masu harufa biyu, Alif Lam Mim da Alif Lam Ra masu da Tasin Mim masu harufa uku, Alif Lam Mim Sad Alif Lam Mim Ra masu harufa huɗu, sannan kuma Kaf Ha Ya Ain Sad da kuma Hamim Ain Sin Kaf masu harufa biyar. Babu wata kalma a Larabci da take ƙasa da harafi ɗaya, babu wata kalma a Larabci da take sama da harafi biyar. Shi yasa Allah ya fara da ɗaya ya kuma je zuwa biyar, babu ƙasa da ɗaya, babu kuma sama da biyar. Dama duk kalmomin Larabci iya daga ɗaya, kamar huruful jar masu ɗaya, lamun da ba'un da wawul kasam, kaga duk ɗaya ne. Zuwa na ƙarshe kuma masu harafi guda biyar, duk in ka haɗa baka taɓa samun sama da haka. Shi yasa Allah ya amfani da su zuwa biyar. Sannan kuma yake cewa abinda zai baka mamaki shine harufa na Larabci gaba ɗayansu guda 29 ne idan ka haɗa su a fassalce har da Lam Alif, zai baka guda 29. Sai Allah ya buɗe surori 29 da waɗannan harufa. Surorin da aka musu waɗannan fawatihus suwar aka buɗe su da irin waɗannan al-hurufil muqatta'a su guda 29 ne. Amma idan ka cire Alif Lam, idan ka cire Lam Alif wanda galibi ana cirewa, sai a ce maka 28 ne. To sai Allah maɗaukakin sarki sai ya raba su biyu, ya ɗauki rabin su, sai ya yi amfani da su a cikin al-huruful muqatta'a. Sai Allah ya amfani da harufa guda 14 su ne waɗanda suke cikin wannan, da Alif da Lam da Mim da Sad da Ra da Kaf da Ha da Ya da Ain da Ta da Sin da Ha da Kaf da Nun. Waɗannan harufa guda 14, kaga rabin guda 28 in yawan harufan Larabci kenan. Sannan abinda zai ƙara baka mamaki shine dukkan sifatul huruf da ka sani ake koya a ilimin sauti na Larabci da ilimin tajwidin Qur'ani, dukkansu suna da wakilci a cikin waɗannan harufa da ake buɗe surori da su. Idan ba ku manta ba, cikin sifatul huruf kana koyon huruful hamz, kana koyon kuma huruful jahr, su da kishiyoyinsu ko, kana koyon hurufun shidda da hurufun rakawa kishiyoyinsu, kana koyon hurufun itibar da kuma hurufun limfita, kana koyon hurufun isti'la da hurufun istifal, sannan kana koyon huruful kalkala dukkan waɗannan harufa da kowane group a ciki yana da wakilci da aka dauki rabinsa daga ciki huruful hamz da ka sani Allah ya dauki rabinsu ya dauki da sad da kaf da ha da sin da ha daga cikin guda goma sai ya dauki biyar huruful jahr da suka rage su kuma guda 18 sai Allah ya dauki rabi da alif da lam da mim da ra da ain da ta da qaf da ya da nun huruful shidda sai Allah ya dauki rabin su da alif da kaf da ta da qaf wadannan harufan da ka sani ajid kafin bakar Allah ya dauki rabi sai ya bar sauran huruful rakawa kuma ka dauki sauran kishiyoyin su aka dauki rabi da lam da mim da ra da sad da ha da ain da sin da ha da ya da nun huruful itbaq aka dauki rabi aka dauki sad da ta aka bar maka sauran kishiyoyin su huruful infitah aka dauki alif lam mim ra kaf ha ain sin ha qaf ya nun aka bar sauran huruful isti'la aka dauki rabi aka bar sauran qaf da sad da ta huruful infitah aka dauki rabi aka bar sauran alif lam mim ra kaf ha ya ta alif lam mim ra kaf ha ta ain sin ha da nun sannan huruful qalqala ba aka dauki rabi dukkan wato sifatul huruf da ka sani ake koyo sai Allah ya dauki rabin su sai aka bar sauran rabin saboda a nuna maka cewa kusan dukkan wato harufan larabci an dauki wani bangare nasu sai a dauki rabi a dayan a kishiyoyin su kuma sake dauka rabin don ya nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yayi ihada da ilimin bil adama wa anna Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma yanzu lokacin da ake saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ai ba dole bane mutum yana karanta wannan abin ya zo masa amma ka zauna kai istikra'i wallahi sai ka gano alqur'ani ya wuce tunanin dan adam ka dubi kuma wannan na farko da muka fara da su alif lam mim yadda Allah ya rinka maimaita su yayi ta maimaita su wato yanda su suka fi yawa saboda al alif wal lam sune harufan da aka fi amfani da su a cikin larabci ba harafin da yafi yawan zuwa don duk inda za a yi ma'arifa sai an ce ya an sa al alif da al lam shi yasa alif lam dinnan su suka fi yawa a cikin al huruful muqatta su suka bude alif lam mim a cikin suratul baqara da ali imran da rum da ankabut da luqman da sajada su suka bude masu alif lam mim ra alif lam ra yunus da ibrahim da hud da yusuf da hijr sannan su suka bude alif lam mim sad na araf da alif lam mim ra na narad kaga duk wannan alif lam sai aka fi sai yafi yawa akan duka sauran saboda kasancewarta shine wanda yafi yawa a harshen balarabi to wannan duka don ya nuna maka yadda Allah madaukakin sarki ya nuna ya gagari dan adam kuma alqur'ani ya gagari kwakwalen dan adam kuma don a nuna maka wannan manufarta ita ce nuna maka gazawar dan adam da kuma wato yadda alqur'ani ya gagari tunanin dan adam shine duk inda Allah ya kawo irin waɗannan sai Allah ya magana akan alqur'ani yana fara fadar su sai ya fadi alqur'ani don ya nuna maka ya kawo su ne don tahaddi akan in kun kisa ku gwara da wannan alqur'ani in za ku iya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal mustaqim a farkon suratu ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba a cikin farkon suratul araf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu haka alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin hamim tanzilul kitabi ay tanzilun min ar-rahmanir rahim da kuma tanzilul kitabi min allahil azizil hakim duk haka Allah madaukakin sarki ya rika bude sura idan ya fadi alif lam ra ko ya fadi alif lam mim ko ya fadi hamim ko ya fadi menene sai kaga Allah ya nuna cewa alqur'ani ake magana akai domin a nuna wannan alqur'ani ya gagara don haka shi yasa Allah ya bude wannan sura da cewa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidhalik. Allah kai ka san manufarka wajen fadan alif lam mim. Allah ka bamu ilimin alqur'ani ka albarkace mu da dan abin da muka sani da abin da zaka sanar da mu. Allah ubangiji ka sa alqur'ani ya zama sanadiyar samun albarka da cecen mu a ranar kiyama. Wannan sura ta suratul baqara Allah ubangiji ya sa yadda muka fara ta lafiya ya sa mu shige ta kuma har mu kai inda zamu kai lafiya. ذلك الكتاب لا ريب فيه سي الله يا كيم غوبي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.